Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. Masu sauraronmu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Nomad FM da Lord FM da tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen da kuma Niya a birnin Kwanni, sai kuma Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a 7 ga watan Disamba na shekarar 2018. Zara Amin Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke daga dan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta ta gudanar da wani taro a birnin Lagos akan ƴancin mata. A jamhuriyar Niger kuma, za ku ji cewa an yi wa mutane da dama rigakafin cutar amai da gudawa da ake kira kwalara a Turance. Kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka fifci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna nan tafe da labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan ga labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai zaɓi William Barr a matsayin sabon babban attorney general ɗin ƙasar. Shi dai Barr ya taɓa riƙe wannan muƙami a zamanin mulkin marigayi George H.W. Bush. Barr, wanda ɗan Republican ne, zai mai gurbin attorney general Matthew Whitaker, wanda a watan da ya gabata shugaba Trump ya naɗa shi bayan da ya sallami Jeff Sessions. Wannan zaɓin da Trump ya yi na zuwa ne a daidai lokacin da lauya na musamman Robert Mueller ke bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaɓen 2016. Binciken da ma'aikatar shari'ar Amurka ke jagoranta. 'Yan majalisar wakilai a ɓangaren jam'iyyar Republican na yi wa tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey tambayoyi. Wannan zangon tambayoyin, wanda ake yi cikin sirri, zai kasance na ƙarshe kafin 'yan Republican ɗin su miƙa ragaman mulkin majalisar ga 'yan Democrat a watan Janairun baɗi. A watan da ya gabata, kwamitin da ke bincike ya aika wa da Comey takardar gayyata kan binciken da ake yi game da zargin alaƙa tsakanin gangamin yaƙin neman zaɓen Donald Trump da Rasha da kuma batun saƙonnin email ɗin Hillary Clinton. Da farko dai, Comey ya bayyana cewa ba zai amince ya bayyana a gaban kwamitin ba idan dai a ɓoye za a yi mai tambayoyin. Amma ya amince da ƙarshe bayan da aka yi mai alƙawarin cewa za a fitar da takardar duk abin da aka tattauna ga jama'a sa'o'i 24 bayan an kammala ganawar. Su dai 'yan majalisar dokoki na ɓangaren 'yan Republican na zargin cewa ƙin jinin Trump da wasu manyan jami'an gwamnati ke yi shi ya kai ga hukumar ta FBI ta maida hankalinta kan binciken alaƙar gangamin yaƙin neman zaɓen Trump da Rasha. Suna masu jaddada cewa hukumar ta ƙi maida hankali kan binciken batun saƙonnin email ɗin Hillary Clinton. 'Yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun ce a yau Juma'a za su bayyana matsayinsu kan ko gwamnatin ƙasar ta himmatu wajen ganin an sasanta rikicin ƙasar. A jiya Alhamis aka buɗe zaman tattaunawar wanda ke gudana ƙarƙashin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya a Rainbow da ke arewacin birnin Stockholm. Wannan zaman tattaunawa shi ne na farko tun bayan wanda aka yi a shekarar 2016 tsakanin 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran da kuma gwamnatin ƙasar ta Yemen da Saudiya ke marawa baya. Manufar zaman ita ce a nemo bakin zaren sasanta rikicin ƙasar da aka kwashe shekaru huɗu ana yi. Martin Griffith shi ne wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a yunkurin sasanta wannan rikici.
Of course we want a de-escalation. We'll be talking about it in very specific terms while we're here.
Ya ce lallai muna so a sasanta wannan rikici, kuma za mu tattauna kan batutuwa na musamman da suka shafi rikicin. Amma za mu fi mai da hankali wajen bin hanyoyi na lumana domin kawo ƙarshensa. Griffith ya ƙara da cewa akwai alamun nasara a zaman tattaunawar domin har ɓangarorin biyu sun amince da wani shiri na musayar fursunoni. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Taliban ta kashe akalla sojojin Afghanistan 14 sannan ta yi garkuwa da wasu sama da 20 a lardin Herat dake yammacin kasar wanda ya hada kan iyaka da kasar Iran a cewar jami'ai. Wannan hari na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ta Taliban ta fitar da wata sanarwa inda take tinkahon ita ke rike da ragaman mulkin kasar ta Afghanistan. Kakakin gwamnatin lardin Herat Jelani Farhat ya faɗa wa muryar Amurka cewa ‘yan ta’addan sun karɓe ikon wani sansanin sojin ƙasar wanda sojojin Shindad ke rike da shi. Hukumomin Afghanistan da ‘yan ƙungiyar ta Taliban sun tabbatar da cewa daga cikin sojojin da ake garkuwa da su akwai waɗanda suka ji rauni.
Gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yayin da kasashe da kungiyoyi ke ci gaba da jaddada muhimmancin kare ƴancin mata a duniya, wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Arise ta gudanar da wani gangamin fadakar da al'umma kan mutunta mata da ba su ƴancin su. Wakilin sashen Hausa na a Lagos, Babangida Jibril, ya aiko mana da rahoto.
Yanzu haka wata kungiya mai fafutukar haƙƙin bil'adama, musamman ma dai mata da yara, ta gudanar da wani gangami a birnin Lagos domin faɗakar da al'umma akan illar da ke tattare da musgunawa mata da kuma ƙananan yara. Shugaban wannan kungiya mai suna Women Arise, Dr. Joe Odomakin, ta mun ƙarin bayani game da dalilin wannan gangami nasu.
Domestic violence is on the increase and statistics are staggering. It is disheartening to see the rate at which women die.
Tace ko shakka babu idan aka yi la'akari da yawan mata da ake musgunawa a wannan kasa, to kaga kuwa akwai bukatar wayar da kan al'umma tare da bukatar gwamnati ta dauki matakai domin kare mata da yara. Shi ma a bangaren sa, wani namiji da ya shiga wannan zanga-zanga na lumana ya shaida mun cewa akwai bukatar fadakar da maza ƴan uwansa akan bukatar daina musgunawa mata, musamman ma dai yara kanana.
Child abuse, domestic violence is on the rise in Nigeria, and so we have decided to take today as a day to talk to Nigerians in our own way.
Yace kwarai da gaske akwai bukatar fadakar da al'umma, domin idan ka duba da wayanda ake musgunawa a halin yanzu dukkanin su mata ne ko kuma kananan yara. Rawatani dai da ake samu daga sassa daban-daban na Nigeria na nuna yanda ake ci gaba da musgunawa mata da kuma kananan yara, abinda kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma mata da yara ke ganin akwai bukatar gwamnati ta tashi tsaye domin kare su daga wannan bala'ira da ke fuskantar su.
To abinda muke so yanzu muna neman gwamnati ta taimake mu, kamar irin zakkan nan da ake fitarwa, muna neman gwamnati ta sa mana hannu a ciki. Idan an fitar muna bukata, saboda muna da yara dawa kuma yaran suna makaranta, yaran kuma suna bukatan su shiga babban makaranta. Idan yaran sun gama makaranta yanzu ba wani aiki, sai su zauna kaga kuma yaran baka san yaran ka rinka ganin shi haka yana yawon shashanci.
Babangida Jibril, Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Hukumar lafiya ta duniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar sun kammala shirin ba mutane rigakafin cutar amai da gudawa, wato kwalara, a ƙasar. Abokin aikinmu Abdulaziz Adli Turo ya tattauna da wakilin hukumar lafiya a birnin Yemen, Muktar Hakim Muhammad, inda ya fara da tambayarsa yadda ake aiwatar da wannan aiki. Sai ya ce,
kun san musamman a wajen wata tun watan Julai zuwa yanzu an samu annoba jihar Maradi, musamman nan ne tafi ƙarfi, ko da yake sauran jihohi mata ta ɗan taɓa su kaɗan. To gwamnatin Nijar tare da masu kama mushi masu hannu suni, musamman ma ƙungiya mai kula da lahiya ta duniya OMS, sun kama ma gwamnatin Nijar saboda a samu hanyoyin da za a ciyo kan wannan annoba cuta ta kwalera. To an yi aiki sosai, an kama, an samu, an cwa mucin ƙarfinta, saboda duk inda aka samu wanda take kama da malatin ta yi soge. To cikin hanyoyin da ake bi, kun san akwai wata hanya guda ita ce ta shaushawar rigakafi. To amma shaushawar rigakafin nan tana da ka'idodi wanda ake bi. To ka'idodinta da suka sa aka bi gwamnatin Niger da tare da masu kama mata a masu hannu da shuni suka zaba suka gani ya kamata a samu a yi shaushawar nan saboda a kare cutar annoban nan kada ci gaba da yaduwa musamman ma bisa sauran jihohi. To saboda wannan ne aka samu aka soma aikin nan na kwana hudu na ba da maganin rigakafin cutar nan a jihar Age daga 3 watan Disamba zuwa 6 ga watan Disamba. Musamman ma kaji a takaice yanda aikin ya kama kenan.
Wasu yankunan kasashe na arewacin Afirka zancen yammacin Afirka sun dauki wannan shashawa sun tura kasashen waje kamar India inda aka bincike. To da binciken da an kawo suna cewa wannan shashawa tana hana maza samun iya musamman waɗanda suka wuce shekara 15 zuwa bisa. Me zaka ce akan wannan bincike da sun kai?
Ka san wannan jita-jita ne wanda dawa an saba jin su di yawanci in ka lura yanzu a yi campaign na shashawar rigakafin cututtuka ana samun irin wannan ƴan matsalolin kanana. Amma jita-jita ne wanda ba su da hujja ko kada. In za ka lura ai shashawar da aka saba yin ta dama inda wannan matsalar gare ta ai da za a gani inda aka saba yin ta. Wannan jita-jita ne wanda bai da hujja ko daya. Kuma ba akan wannan rigakafin na kolera ba ne ake ji shi ko sauran ayyukan kamfani na shaushawar rigakafi ma an sabu jin irin wannan jita-jita mutane.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
To yau kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Kafin mu bude layukan mu, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Tunanin mutum kamannin sa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya, tare da koshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Dawa muke magana?
Ina magana da Dauda Rauren Dauda dan Malam Gudu.
To Malam Dauda.
Ya fai local government Niger State.
To Malam Dauda muna jin ka.
Gaskiya abin da yake min tuwa kwarya na dade ina tunanin hanyar mota na mun magana da gwamnatin Niger. Hanyar mota da ta tashi daga Gulu zuwa Fada. Ta wuce zuwa junction kai jama'a in ka iya dubawa kaman ba mutane ne ke zauna wurin ba amma kafa ce mai fidda amfani abinci amma hanya ne matsalar mu. Gaskiyar magana ni ba ko ne ni mutumin Kano ne amma na ga wahalar ciki idan na shekara 13 ina aiki shi yasa nace in na samu yadda ku kai mana kuka ga gwamnatin Niger. Gaskiya
To, Malam Dauda mun gode, sai kuma daga jihar Kaduna. To, da wa muke magana Kaduna? To, daga Kaduna yanzu ya katse, yanzu da wa muke magana?
Hello?
To, daga jihar Adamawa, da wa muke magana?
Salamu alaikum.
Wa alaikas salam.
Salamu alaikum.
Wa alaikas salam.
Ina magana ne da Abubakar Garba.
To, Malam Abubakar, muna jinka.
Yawwa, ni kira ne da ina kira ne da ƴan siyasa, don Allah ta annabi mugayen kalamai da sauran batayya, don Allah abu a hankali, saboda gida wannan dai talakawa da Allah ɗaukaka darajar su yanzu, saboda za su zaɓi ne wanda suke so, kowa ne da wuƙa kubansa, shi ne abin da nina na yau.
To, ma dalla Malam Abubakar mun gode. Yanzu kuma dawa muke magana daga jihar Adamawa.
Muna magana da Suleiman Yusuf daga jihar Adamawa on local government.
To, Malam Yusuf, muna jinka.
Ni ra'ayina yau ina jinjinawa hakimin karamar hukuma tace wanda ya jajirce wajen hada kan talakawan karamar hukumar sa musulmai da kristoci, wanda ya kai ga yau har aka bashi hatimul Qur'an, wanda yake hidima ga Alkur'ani. Yau maganan da nake muku a jihar Adamawa, ana gasan Qur'ani na Adamawa sir gaba daya a karamar hukuma na local government. Lalle na jinjina ma wannan hakimi, Ubangiji Allah ya kara mishi lafiya, ya kara mishi daraja. Baba Buhari, Allah bashi lafiya, Allah bashi nasara.
To, Malam Suleiman mun gode. Sai daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Ina magana da Abubakar Sadiq Attahiru Tallafi.
To, Malam Abubakar, muna jinka.
A lungun Musa Tori. Har kullum muna gane jaddadawa da girman Allah da ikon Allah, jinar Muhammadu Buhari a shekarar 2019, muna roƙon Allah ya bashi nasara, kuma Allah ya bashi wazirai wanda za su tsaya aiki domin ceto ƙasar nan daga halin da ta shiga. Kuma muna kira da 'yan Najeriya su so su bashi goyon baya 100%. Muna kira da Allah ta a yi zaɓe lafiya, a kare lafiya. Assalamu alaikum. Abubakar Sadiq Attahiru daga gida mai lamba ɗaya a lungun Musa Matori, Abuja, Yakubu, Najeriya.
To, Malam Abubakar, godiya muke. Sai kuma daga jihar Kaduna.
Sunana Murtala, Allah kiran ku daga Kaduna a da garin Rigasa.
To, Malam Murtala, muna jinka.
To, a Hajiya, kin san dama fa kullum ana cewa tarihi yana maimaita kansa. Abin da zan yi bayani shine cewa muna mamaki a ce irin su malamai kamar su Ahmed Dunyaka a ce suna shiga siyasa ko suna ɗaukan ɓangare, malamai ne na addini, a muna ba su shawara a ce tsaya mu ɗayan da suke. Kuma duk abin da za mu faɗa abu ne wanda ya faru shine cewa in bai manta ba, ita jam'iyyar da yake mara mu baya a lokacin tafi aka kai ma Maulan mu Sheikh Dayar Bauchi harin bom, wannan jam'iyyar ba ce komai ba. Aka kai wa Jalal Malam Muhammadu Buhari aka kawo aka yi harin bom, jam'iyyar nan ba ce koyo ba. Shi ma kusa da masallacin ji na Sancan Jallu aka ci aka tada bom, amma kuma ya kowa ba yana bakin wa'inta, ba mu cika ya bakin ɗinsu ba, amma ya tsaya matsayin shi. Kuma jam'iyyar nan ne za ta tabbatar mana cewa ba ma abin nan ba zai ci gaba da tashi ba tun da lokacin da aka fara har wannan jam'iyyar ta samu mulki. Da fata za ku tashi lafiya.
To, Malam Murtala, godiya muke. Sai kuma daga jihar Jigawa, da wa muke magana?
Abdullahi Umar.
To, Malam Abdullahi, muna jinka. To, ina jin mun rasa Malam Abdullahi. Sai kuma daga jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikas salam.
Malama Fage ne mutu, barka da rana.
To, barka kaɗai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To, Alhaji Musa, muna jinka.
To, ni ina so in ba 'yan takarkarinmu shawara ne dangane da maganar kamfen ɗin da suke yi, saboda don ga abubuwan da aka fara su gasu an fara su mun gani a Sokoto, har ana iya buɗe baki ana danganta wani da zai iya azabta wani, ana iya danganta wani da shi ne ya kawo yunwa a ƙasa. To, ya kamata a ce gaskiya a riƙa tsaftace kalamai, kalaman da ya kamata a rika yi da duk wani ɗan takara namu ɗan arewa ne, don ga dalilin da wani zai rika buɗe baki yana cewa wannan shi zai azarta wani, domin an ɗauki wani hurin da Allah an ba wani.
To, godiya muke Alhaji Musa, sai kuma daga jihar Kebbi.
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikas salam.
Kina magana da Dan Asabe mai fata daga Yauri.
To, Malam Dan Asabe, muna jinka.
To, ni yau zan je ga gona na ne na Kebbi mai girma a Cikuba Gudu. Lokacin da gwamna ya zo neman ƙuri'an mutanen Yauri, ya yi mana alƙawari idan Allah ya bashi nasara zai share mana hawayenmu. Akwai buƙatu da dama da muka gabatar masa. To, alhamdulillahi gona ya samu nasara, amma har yau har gobe babu wani bayani. Shine nake tuna masa da alƙawarin da ya mana mu mutanen Yauri. A gaskiya wuri ya tafi, saboda haka mai girma gona ka cika mana alƙawarin da ka ɗauka mana.
To, Malam Dan Asabe, godiya muke. Sai kuma daga jihar Nasarawa, da wa muke magana? To, ina jin mun rasa na jihar Nasarawa. To,
daga Kalba ne.
To, muna jinka, Malam.
Yau Ali Buhari ne.
To, muna jinka, Malam Ali.
Magana ne game da 'yan siyasar nan namu. Masu fitowa sun fara maganganun da ba su dace ba. To, amma su tuna akwai lokacin da lokacin Obasanjo na mulki, mataimakin shugaban kasar nan ɗan takarar nan nasu na yanzu, akwai lokacin da maganganun da ya yi 'yan jarida suka ce mashi baya tsoron talaka fi mai addu'a, sai ya ce idan Allah na karɓan addu'ar talaka da Amurka ba ta ci Iraki da yaƙi ba. Saboda shi yanzu ya dawo, to in Allah ya yarda yanzu ne za su gane Allah na karɓar addu'ar talaka, mu da shiransu. Assalamu alaikum.
To, Malam Ali, godiya muke. Sai kuma daga jihar Katsina.
Assalamu alaikum, ta'ala barkatu.
Wa alaikas salam, da wa muke magana?
Kina tare da shugaba Iliya mai fanti da shayi, wanda yake bakin kasuwa a garkin daura jihar Katsina.
To, Malam Iliya, muna jinka.
Hakika na shigo na fili don in yi godiya ga na kwana biyu sakamakon jama'a ba su yi ƙuri'ata ba, amma Allah ya bani lafiya tunda na samu haɗarin mota ne, Allah ya bani lafiya.
To, Malam Iliya, godiya muke. Sai kuma daga jihar Nasarawa. Da wa muke magana?
Kina magana da Haruna Galla Galla mai shayi da shanguna lafiya Homan CRO na fiye na CPT lafiya local government.
To, Malam Haruna, muna jinka.
Ni dai gaskiya ina isar da godiya na da kuma murna da kuma addu'a bisa siyasar da muka shiga nan, dukkan jama'a Malam Buhari baya domin ya samu zancewa, domin shi ne zaman lafiya Najeriya nan, Allah ya yarda. Kuma duk yan siyasa ya kamata su ɗauka hankalinsu wajen wannan magana da na faɗa, ina gaitar su gaba ɗaya.
To, Malam Haruna, godiya muke. Sai kuma daga Nijar, da wa muke magana?
Salamu alaikum, Maryam Dauda.
Wa alaikas salam.
Salamu alaikum, umma Mala Aliya da Dogon Dutse.
To, muna jinka.
To, abinda an ra'ayi na bisa ga wannan takarawa da za a yi tsakanin Atiku da Buhari, ina so yi man ba da ra'ayi na. To, tun da ita talakawa na daga ɗaya shugaban ƙasa sun san abin da Buhari ya yi, kenan kowa su tsaka ne za kuma zaɓe, tun da ya ji an ce jam'iyya 40 ne sun gane su guda bai sun ba har tarin dangi.
To, madalla, mun gode. Da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Muna godiya ku ci gaba da wannan ƙoƙari. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan na cewa ƙarfe 3:54. To, yanzu sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka CAF ta danewa ƙasar Jamhuriyar Kamaru da ƙasar Cote d'Ivoire na nahiyar Afirka, wanda ƙasar ta yi ƙoƙarin haɗawa a shekarar 2019 ta bari. Masanin sha'anin kwallon kafa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru, Ko Sulemani, ya yi mini ƙarin haske kan yadda kasar ta tsinci kanta a ciki.
Eh, malam Awal Garba, abinda zan gaya maka babban rashi aka yi na wannan janye gasan kwallon kafan da za a buga a kasar Kamaru, wanda Kamaru za ta dauki bakuntaka. Kasar Kamaru ta sama dukan kuɗi na ganin ta cimma burinta na hada wannan wasan. To yanzu CAF sun zo sun ce ba haka ba, don Kamaru ta samu lacci a abubuwa da yawa. Kaga zai kawo cikas a kasan Kamaru, don mazaunan Kamarun ma suna ta damuwa, suna ta ce abu ne da aka hada ko na siyasa ne, saboda shi Fulbe ya samu ya wuce, ba abin bane yake cikin zuciyarsu na haɗa wannan wasan. Amma kuma in aka koma baya, zaka gani Kamaru ta ɗauki wani lalaci, ko kuma za mu ce ta ɗauki wani, ta jinkirta wannan abubuwan yake faruwa yanzu. Don Kamaru an fara ba ta wannan haɗa gasan ƙwallon ƙafan Afrika a 2014. Tun wannan lokacin aka ba su haɗa wannan wasan, to suka dinga jinkiri har lokaci ya zo ya wuce, har lokacin da Ahmad ya ce gashi nan fa ko a hudu ma Kamaru ba za ta yi haɗa wannan gasan ba. Ya kawo rudani, ya kawo tashin hankali Kamaru ta soma dare da rana, na ganin tacin maburin an gama wannan filaye da wa'ensu hanyoyi da airport da duk dai ga sunan dai. Abinda zan ce a takaice, Kamaru ban rashi za ta yi kuma asara. Ba zan ce da gaske ba, kuma ba zan ce yana da gaskiya ba, saboda Cote d'Ivoire su ma ba za su yadda wannan abin ya kukuce musu ba, don sun fara aiki, sun yi nisa kuma da aiki. To ban sani ba ko yana so ya share wa Kamaru hawaye ne ya faɗi wannan, za mu jira dai mu gani. Amma ni kan a tsammani na banga Cote d'Ivoire za ta bar wannan abin shi ma ya kubuce mata ba.
Mahama Awal Garba, murya Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labarai, amma a wannan karan a takaice.
Shugaba Donald Trump ya ce zai zaɓi William Barr a matsayin sabon babban Attorney General ɗin ƙasar. Shi dai Barr ya taɓa riƙe wannan muƙamin a zamanin mulkin marigayi George H.W. Bush. Barr, wanda ɗan Republican ne, zai mai gurbin Attorney General Matthew Whitaker, wanda a watan da ya gabata Shugaba Trump ya naɗa shi bayan da ya sallami Jeff Sessions. Wannan zaɓin da Trump ya yi yana zuwa ne a daidai lokacin da lawyer na musamman Robert Mueller ke bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaɓen 2016. Binciken da ma'aikatar shari'ar Amurka ke jagoranta. Ɗan majalisar wakilai a ɓangaren jam'iyyar Republican na yi wa tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey tambayoyi. Wannan zangon tambayoyin, wanda ake yi cikin sirri, zai kasance na ƙarshe kafin 'yan Republican ɗin su miƙa ragamar jagorancin majalisar ga 'yan Democrat a watan Janairun baɗi. A watan da ya gabata, kwamitin da ke bincike aikawa da Comey takardar gayyata kan binciken da ake yi game da zargin alaka tsakanin gangamin yakin neman zaben Trump da Russia da kuma batun sakonnin email din Hillary Clinton. 'Yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun ce a yau Juma'a za su bayyana matsayinsu kan ko gwamnatin kasar ta himmatu wajen ganin an sasanta rikicin kasar. A jiya, Alhamis aka buɗe zaman tattaunawar wanda ke gudana ƙarƙashin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya a Rimbo da ke arewacin birnin Stockholm. Wannan zaman tattaunawa shi ne na farko tun bayan wanda aka yi a shekarar 2016 tsakanin 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran da kuma 'yan ƙasar, wato 'yan tawayen Yemen da Saudiya ke marawa baya.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Ledet Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu na yau Keith Holmes, Zara Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya.